Jawa barkan ku da hantsi barkan ku da zuwa ga shirin sashen Hausa na Murya Amurka a wannan lokaci kan mitoci 17:25 a jungunan Niger kuma a tashar mutum biyu Africa mita 102.5 a zangon FM da kuma wasu gidajen radio masu zaman kansu kamar su amfani da sarauniya da fara'a da numar da dalol da niya birnin Kwani ana kuma iya samu ko shaduna gizo ta internet a biyuhausa.com da sashen hausa.com to jama'a barkan ku ga zuwa ga shirin mu na biyu na Hansi Ali Mustafa Sokoto tare da Jumai Ali bayan labaran duniya zamu ji abin da mutanen da makarar na jamhuriyar Niger suke cewa game da kama dajin Sambisa da sojojin Najeriya suka yi
abin da ya taba Hansi ido ma kuka yake da mu da Najeriya duk ɗaya ne Niger da Najeriya duk guda ne saboda haka muna goyen baya kuma muna horin ciki game da wannan kokari da wannan shugaban kasa na Najeriya yayi
sannan muna da rahoto kan wata gangariyar sabuwar kasuwa da aka bude a kudancin Najeriya
Kalaba Oyo Bayelsa Port Harcourt Abba duka shine kasuwar mutum dama
wallahi naji murna Allah kuma da ikon sa rana yau Allah ya za bude kasuwar nan yaran mu binne nake sar musu manja
to da yake yau da Arbaci muna da maimaitawar shirin ciki da gaskiya akwai shirin jaridun kamaru akwai kuma ra'ayoyinku amma duka sai mun ga baku labaran duniya
Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Yau Laraba ne idan Allah ya yarda sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai gabatar da jawabi akan shirin samun zaman lafiya tsakanin Palestinawa da Isra'ila a ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Gabatar da jawabin ya zo ne a daidai lokacin da dangantaka tsakanin Amurka da Isra'ila ke da ɗan rauni bayan da a ranar Juma'a gwamnatin Obama ta kaure cewa jefa ƙuri'a akan wani ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Allah wadai da tsugunan da Yahudawa an kama wuri zauna a gaɓar yammacin kogin Jordan da kuma gabashin birnin Kudus. Jiya Talata mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mark Turner ne watsi da ikirarin da Isra'ila ta yi cewa gwamnatin Obama ce ta sa aka gabatar da wannan ƙuduri. Matakin da ya dagula da daddiyar manufar kare Isra'ila ta hanyar diplomasiya. Ko da yake Amurka ta daɗe ba ta goyon bayan gina gidajen Yahuda a yankunan Falastinawa, to amma galibi takan yi amfani da kujerar naƙinta a kwamitin sulhu domin kare Isra'ila. Ana cikin haka ne kuma aka ba da rahoto yau Laraban nan jami'an Isra'ila ke shirin ba da amincewar a gina ɗaruruwan gidajen Yahudawa. Yan share wuri zauna a gabashin birnin Kudus da ta mamaye. Daukan wannan mataki, bijirewa ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya ne da ya shiga tarihi na kawo ƙarshen gina gidajen Yahudawa a yankunan da Isra'ila ta kwace daga ƙasashen Larabawa makwabtanta a yaƙin da suka gwabza a 1967. Kamfanin dillancin labarun Isra'ila ya ba da labarin cewa yau Laraba wani kwamiti ke shirin ba da amincewar a gina gidajen Yahudawa. Yan share wuri zauna 600 a zaman wani bangare na sabbin gidaje 6000 da Isra'ila ke niyyar ginawa.
Prime Minister Japan Shinzo Abe ya nuna alhini a lokacin da yawa Amurka ta ziyar mutuwar fiye da Amurka 1,400 a lokacin da kasashe ta kawo Pearl Harbor a Hawaii hari shekaru 75 da suka shige. Wannan halin ba zata da Japan ta kawo dai a ranar 7 ga watan Disamba shekarar 1941 ya zama sanadin shiga Amurka a yakin duniya na biyu. Prime Minister na Japan ya faɗa jiya Talata cewa kada mu saki maimaita irin wannan razana ta yaki. Ya ce a matsayin shi na Prime Minister kuma yana yi wa Amurka ta'aziyar waɗanda suka mutu. Sai dai Mr. Abe bai nemi gafarar halin da ƙasa ta shi ta kawo Pearl Harbor ba. Prime Minister da ya tsaya kusa da shugaba Barack Obama na Amurka lokacin wani biki da aka yi a wani sansanin haɗin gwiwa da ke birnin Honolulu, jihar Hawaii, jiya Talata.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Talata ƙasashen Rasha da China da kuma Pakistan suka ba da kai ga gunagunin da ƙasar Pakistan Afghanistan ta yi. Suka ba da sanarwa bayan wata tattaunawa da suka yi a birnin Moscow cewa Afghanistan za ta iya halarta tarurrukan da za a yi nan gaba a kan barazanar 'yan yaƙin 'yan sa kan ƙungiyar ISIS a ƙasarta. Jami'an Afghanistan sun nuna rashin amincewarsu a kan yadda ba a haɗawa da jami'an ƙasar a tattaunawar da ake a Moscow babban birnin Russia akan tabarbarewar matakan tsaro a Afghanistan. Haka kuma kasashen uku sun ce suna sha'awar shirya ko kuma ganin an yi shawarwarin samun zaman lafiya tsakanin gwamnatin Afghanistan da kungiyar Taliban. Bugu da ƙari, wata sanarwa ta ce mahalarta taron sun yarda za su ci gaba da yin yunkurin ganin ƙasar Afghanistan ɗin ita da kanta ta jagoranci shirin samun zaman lafiya da sasantawa a ƙasar ta.
To a ƙarshe, Rasha ta ce shawara da Amurka ta yanke a kwanan nan na sassauta ƙayyade baiwa 'yan tawayen Siriya makamai mataki ne na tsokana wanda zai iya dagula muradun sojojin Rasha da ma wasu ƙasashe a can Siriya. A jiya Talata, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Maria Zakharova ta caccaki canjin manufa ɗin, tana mai faɗawa kamfanin dillancin labarun Reuters cewa an rubuta yiwuwar baiwa 'yan tawayen makamai a cikin sabuwar dokar, kuma ta ce kai tsaye mayakan saman Rasha da sojojinta da kuma ofishin jakadancin Rasha da ke birnin Damascus duk za su fuskanci barazana, kuma akwai yiwuwar makaman sun riga sun faɗa hannun 'yan jihadi. Kuma ga muku labaran duniya daga Washington a sashen Hausa murya Amurka. Tunzu sai rahotanninmu, kuma za mu share fage ne daga Damagaram a jihohin Niger, inda wakilinmu Tamar Abari ta jiyo mana ra'ayoyin mutanen garin kan nasarar kama dajin Sambisa da sojan Najeriya suka yi.
Abdullahi, alhamdulillahi, a matsayina na ɗan Niger da samun labarin ƙasarmu tun da Nigeria mu sai mu ce ƙasarmu ce, tun da zumunci tsakanin da Nigeria da Niger, alhamdulillahi, tun da kwalin cikin Nigeria kwalin cikin mu ne. Wannan kokari da General Muhammadu Buhari yayi na samun burkushe wannan cibiya ta yan Boko Haram, ayan sai mu ce alhamdulillah. Kuma muna mika godiyarmu da goyon bayanmu zuwa ga Muhammadu Buhari ya ƙara ɗaukan mataki.
Ahmadu Tijjani, mun da ya taɓa hanci ido ma kuka yake da mu da Najeriya duk ɗaya ne, Niger da Najeriya duk guda ne. Saboda haka muna goyon baya kuma muna horin ciki game da wannan kokari da wannan shugaban ƙasa na Nigeria ya yi, wato kwanciya hankali za ta tabbata, za ta ƙarfafa a wannan yanki. Saboda haka muna jinjina mushi kuma ƙara ƙaimi bisa kan wannan magana ta bincike na mutane wani ɓoyayyu wanda ba a sani ba, kenan sai ana la'akari ba wai an murkushe su ba, mai yiwuwa sun watsu.
Muhammad Lamino Abdu, wannan kamu na dajin Sambisa da sojojin Nigeria suka yi, wannan ba ƙaramin kokari ba ne suka yi, wannan ya tabbatar da cewar an samu canji. A da ba su da kan aiki, wasu har suke gudu daga fagen yaƙi, kaga yanzu har su ne suke kusawa inda ya kamata ce kore 'yan Boko Haram suna kama dashi. Gaskiya ya tabbatar da cewa an ba su kan aiki.
To wannan ba ƙaramin nasara ba ce Buhari ya ci, kuma Afirka ta gabas da kuma abin da ya shafi ma duniya gaba ɗaya. Kamar mun ji Buhari ya ce a wurin da ya yi aka ba su kashin wannan za su ta yi sun aza dakarun shi za su zamana a nan, ya zamanto sun yi rundunarsu ta sozawa a nan wadda za su zauna. Shi ne ma babban muhimmancin, tunda in aka maida shi bazi militar kenan babu wani wanda zai komo kuma ya sake yin wani nan. Kuma daman shi wurin dajin kaɗai ne da suke iya zuwa su ɓuye inda ba a same su ba, tunda babban daji ne, kungurumin daji ne. Kenan aka samu aka yi bazi, ina ne to za su samu dama su yaɗu kuma kwarai.
Soja bari yi man hanka ka kowa ga bakin ku zai gafarin ku.
Rayuwar da Tamar Abari ta ɗauko mana a Damagaram. To bari mu dawo can Najeriya dan mu ji rahoto kan wata gagarumar kasuwar dabbobi da aka bude a jihar Imo.
Kodayake dai a da kasuwar tana wani sashe ne da ke jihar Abia, sakamakon rigingimu da rashin tsaro shi yasa kasuwar tana neman mutuwa. To amma dai yanzu ta farfado kuma an gusar da ita zuwa garin Okibe da ke jihar Imo maimakon garin Lobanta da ke jihar Abia. Kuma shugabannin wannan kasuwa na jiha da na ƙasa sun hallara domin tabbatar da cewar wannan kasuwar ta tabbata, kuma manya da ƙananan su sun yi jawabai gama abinda shugaban kungiyar masu hada-hadar dabbobi na ƙasa Awal Ahmad Maiha ke cewa.
To wata matsala ne ya sa muka koma zuwa wata kasuwa wanda ake kiranta Lobanta. To can Lobantan ya kasance babu ainihin tsaro da kuma kula da dukiyar mutane da rayukansu. To wanda kuma wannan ne ginshiki na dukkan wani abu wanda zai iya yarka rayuwar dan adam. To kasancewa haka muka ce to ba abun da zamu yi in banda mu mu dawo inda zamu zo mu samu saro a bisa yadda shi gwamna Rochat Okorocha ya dauka mana alkawari saro zamu same shi.
Wannan kuwa dake da suna Musa Abdulkadir ya dauko tarihin wannan kasuwar ne da kuma matsalolin da suka fuskanta a baya can.
Kasuwar nan na Imo State Santane, Calabar, Oyo, Bayelsa, Port Harcourt, Aba, Duka, shine kasuwar mutum dama. Kuma insha Allah kaya kuma mana da shanu kusan trela 100 suna hanya ba wani shakka kasuwar insha Allah ya zauna kuma mun gode jama'a wannan su sun sa hannu akan kasuwar.
Madam Omoge Ogochi dake zaman shugaban masu sayar da manja a wannan kasuwar.
Wallahi naji murna Allah kuma da ikon sa rana yau Allah ya za bude kasuwar nan. Yaran mu bini ne nake sayar musu manja, ina chairman na manja aloba kuma inda suka ce za su tafi dole in bisu, sune suke bani abinci nake ci a can, shine nayi murna dole na bisu. Mun yi roke Ubangiji Allah sa kafa kasuwar nan lafiya kallo, wanda kuma suke can za su biyo mu dole su.
Mai baiwa gwamnatin jihar Imo shawara kan harkokin yan arewacin Najeriya Honorable Faisal Lawal yayi tsokaci game da dawowar wannan kasuwar.
Tuntuni muke ta fata mutane su dawo saboda ai tunan girman kudin nan duk kaf ga baki da babu inda ake da wurin da shanu da yake da girma da kuma wuri mai kyau da ya kai nan. Wannan sun tabbatar ma gwamnati arya alƙawari abubuwan da suke bukata na maganan tsaro, maganan wuta da duk abin da suke so insha Allah.
Dangane dai da maganar ta tsaro da yake da matukar muhimmanci, Haliru Gwandu shine commissioner rundunar yan sandan jihar Edo kuma ga irin shawarwarin da yake bayarwa.
Jama'a dai su iya gano cewa da jiya ba yau ba, don haka in har akwai wani bata gari ko wasu bata gari wa'anda ka ganin sun isa suna iya zuwa su yi barazana, to su kwance zanin su. Aiki na dan sanda muna yi kasarika, kuma duk wani bata gari shire muke mu sa kafa wando guda da shi.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Wage shaka Lamido, karfe 2:12 a nan Washington DC, shirin maimaitawa shirin ciki da gaskiya da ra'ayoyinku da sharhin jaridu duk suna kan hanya, amma sai bayan wannan. Madalla to yanzu ga maimaita shirin ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana ci gaba da bukukuwan Kirsimeti lafiya. Yau ma dai akan batun Malama Amina Dauda ta ƙauyen Muyangal a jihar Bauchi muke, wanda tace wasu mutane guda uku sun yi mata fyaɗe. Daga bisani biyu daga cikinsu sun komo suka yi kokarin kashe mijinta har suka sare masa hannu a wurin yin haka, to amma kuma Allah ya kubutar da shi da ransa. A makon jiya mun ji yadda Malam Dauda yake kukar yadda alkali bai saurare su ba. Lauyan mutanen da ake tuhumar ya buƙaci mai da martani kan wannan magana.
Sunana Barista Nasiru Balan Malam, ni ne lauyan wanda ake tuhuma a kan kes din da kuke ta abin nan na tudun alkali din nan na fiade da yanke hannu. Alhamdulillah, wato abin da nake so jama'a su gane shine idan mutum yana da da'awar wani ya masa laifi ko kuma ya masa wani abu na laifi ya je gaban yan sanda, to idan yan sanda din nan suka yi gama bincike suka kai shi wanda ake tuhuma kotu, to shari'ar za ta zama ne tsakanin shi wanda ake tuhuma da commissioner yan sanda, kuma commissioner yan sanda da shi wanda ake tuhuma. So a case din abin da ya faru shine bayan da yan sanda suka gama binciken su suka kai kotu, wayannan mutane dai suna da yanci ko na yan ƙasa su dauki lauyan da suke so. Tsarin mulki na ƙasa ya ba su dama, so shine suka ga ni ne ya cancanta ne musu na kare su. Akwai lili muka zo muka shigar da case mu. Now babban tambayar da duka kowa yake fada cewa shine alkali ya kori case din nan. To abin da nake so ya kamata mu san meye dalilin da yasa alkali ya kori case din nan. Dalili shine case din nan an shigar da shi ma alkalin baya gari wanda abin nan yazo ya samu case ne an yi shiga so hudu ita wanda ake kiranta nominal complainant idan ka shigar da case ka zama kaman sheda ne na ɗan sanda so yawa in kai sheda ne ɗan sanda za ɗan sanda ne zai gabatar da tuhumar sa da kuma abin da yake abin dan shine zai ba da daman yazo ba wai alkali ya ce nominal complainant yazo ya zauna a case din ba tsakanin shi commissioner ɗan sanda ne da ita da shi wanda ake tuma ko waɗanda ake tuma
to na fahimce ka kana bayani ne akan cewar da suka yi alkali bai ba su dama su ko yayi magana da su ba kenan
yawa alkali ba shi da wani abu da su yawa shi case ne da commissioner ɗan sanda da na jihar Bauchi da Abubakar da mutum biyu yawa saboda haka ita nominal complainant ne sheda ce ita ba yanda za a yi alkali tunda ba ta cikin case a ce mata ta zo ya saurare ta tunda ba wani case din ta a gabansa idan ɗan sanda ne ya kawo ta sheda to shine nan lokacin ta zama abinda alkali zai saurare ta kuma su ma wanda ake tuman su ko lauyan su ya saurare ta ya mata tambayoyi kamar yanda doka ta ajje yawa to abin da yake faruwa shine a ita ko kuma su alƙadan sanda suka kawo case an shiga so ɗaya so biyu so uku so hudu duka suna kawo dalilan cewa ba su shaidun su ba su zo ba ba sa zuwa suna hanya ana daga musu doka ta ba wa alkali dama ko kuma idan aka kawo case a gabansa ba a gabatar da shaidu ba hujjoji da za a ci gaba da case sai iya kora amma akwai wani abin da nake so jama'a su gane a turance akwai abin da ake kira striking out from the cause list a cire daga case cause list akwai kuma dismissal kora gaba daya case din nan idan duka shari'a idan aka ce an striking out an cire ne daga list din duk shekarun da ɗan sanda suka yi za su iya dawo da shi idan sun shirya kila an yi striking an cire shi daga list din kotu saboda wasu dalilai idan ɗan sanda ko hukuma ta shirya tana gaba za ta ci gaba da shari'ar nan za ta iya zuwa ta yi application a dawo da shi a ci gaba da shi
lauya Nasiru Balan Malam da ke kare waɗanda ake tuhumar kenan to kamar yadda muka bayyana muku a makon jiya wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama mai suna Ash Foundation ta shigo cikin wannan batun jami'inta da ke sanya idanu kan wannan lamari kuwa shine Kingsley Yale
sunana Kingsley Yale daga Ash Foundation wato kungiya ne masu kare haƙƙin bil'adama gaba ɗaya da yara da manya da mata da kuma kowanne duk wanda aka take masa haƙƙi wannan labari mun same ta ne daga VOA so daga jin wannan labarin shine muka hawo koma bincike muka binciki ina ne wannan abun ya faru da shike mun ji wurin muka je okay ina mutanen suke muka same su muka samu ta wajen wani ana kiransa Ubandoma to shine muka je muka samu shi mijin da matan duka da su Ubandoman to abun da ya faranta mana zuciya shine daidai muna kan namu binciken ashe commissioner ma ya tura jami'an tsaro police su ma sun ji wannan labari sai suka hau bincike su ma wato gaskiya an samu canji daga da yadda ake abubuwa kuma gaskiya muna godewa commissioner of police kuma muna roƙon sa ya ci gaba da haka kuma Allah ya sa su ci gaba da irin wayannan matakan da suke dauka sau wato masu da wuri kenan suna daukan matakai da wuri ba a bata lokaci daga an ji abu sai a dau mataki to gaskiya muna goyen bayan haka to da muka ga haka sai muka ce to tunda police suna cikin mu muna ciki binciken duk daya ne to dama mu niyan mu shine mu ji duk inda case din nan take mu dauko ta daga inda take mu kai ta police saboda police ne sun san inda za su bincika su prosecuting to da muka ga police sai hankalin mu ya kwanta to idda muka dan tsaya kenan muka ce to mu muna bin baya mu ga ya za a kare sa
kun je kun gana da wayannan mutane kaman me kuka je daga bakin su
eh to kaman su bayanin nasu ya dan bambanta da dan bayanin na farkon saboda shi mun samu shi mai gidan yana da wasu case daban-daban banda wannan yana da wata case kuma daban banda wannan case din to kuma kaman yanda aka fada shi su waɗanda suka yi kofiya ɗaya ne za a ce ko sun kwana da matan ne su ne sun zo da dare gidan sun zo su same shi shi suka ce ya kwanta shi ne ce shi ba zai kwanta ba gara a ji masa da ransa ba zai kwanta a sare shi ba shi ne garin sun kai masa sara sai mika hannunsa shi ne suka sare hannun
yanzu abin ya koma ga hannun yan sanda kamar yadda ka faɗa
eh yanzu kan mun bar komi a hannun yan sanda so duk wani case ka san in dai har akwai case kam yan sanda ba za su shiga su dauke su ba amma tunda mutanen nan suna wajen su gaskiya su yan sanda su ne za su gudanar su san yaya investigation din yake dun ko yana kotu ko yan sanda za su ci gaba da binciken su baya hana yan sanda bincike dan suna iya za su ga kotu to su wannan case din suna kan binciken su so a ba su lokaci so ana iya ba su lokaci su yi wannan bincike wannan kaida ce a doka to amma yadda case din ya kasance a kotu da kuma abin da ke faruwa yanzu babu da mu ne mu tabbata police suna cikin case din kuma mun samu haka sun shiga da wuri-wuri godiya ga wannan muna godewa shi commissioner namu na Bauchi State don wannan active action da yayi gaskiya abun ayaba masa ne ko a ina
su mutanen nan da suka je suka yi fyaɗe kuma suka yanke hannun shi mijin matan nan suna ina ne
akwai waɗanda aka kama su suna hannun police yanzu haka suna hannu yauwa ba wai an sake su ba suna hannu
Kinsley Yale na kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Ash Foundation akwai wani bawan Allah mai suna Abubakar Shu'aibu na Rukuta wanda Allah ya masa baiwar yi wa mutum duk wata gabar sa wanda ya rasa a sanadin ciwo ko kuma hatsari ya ce zai yi wa Malam Dauda hannu kyauta a mako mai zuwa za mu ji ta bakin sa akwai kuma wasu case da dama da muka fara binciko su waɗanda a cikin sabon shekarar nan za mu fara ɗauko su a ci gaba da kasancewa lafiya
to a gaishe ka Ibrahim to yanzu kuma sai mu je Kamaru mu ji abin da jaridu suke faɗa a can
za mu fara shirin jaridun namu ne da jaridan du Sahel ta can arewacin kasar jamhuriyar Kamaru ana tarwato mana cewar sau 40 kenan da maharan Boko Haram suke kai hari a garin Mora anda maharan na Boko Haram guda biyu suka tarwatsa kansu da kansu a ranar bikin Kirsimeti a yayin da suke neman kutsawa cikin farfadiyan da ake ibada anda suka halaka mutane guda uku kuma suka jikkata mutane biyar har ila yau da ita jaridan ta sake mana fashin baki ne kan yanda waɗansu ƴan fashi da makamai suka shiga wani ƙauye a garin Gabrai mai tazarar kilomita 160 daga birnin Gaundare a ranar 25 ga watan Disamba 2016 anda sai kama wani mutum mai suna Alhaji Abdullahi Malam domin su yi garkuwa da shi kafin su kama shi sai da yi ta maza ya sare hannun ɗaya daga cikin su sannan sauran ƴan fashin da suka ga haka sai suka halaka shi da bindiga amma sun bar gawan ɗaya dan uwansu a nan wajen yanzu dai yana hannun jami'an tsaro ana ci gaba da binciken kwakwaf za ku mu leka jaridan Nouvelle Expression ne anda talabata mana cewar Shugabannin kasashen nahiyar Afirka ta tsakiya sun gudanar da wani babban taron su a birnin Yaounde na ganin cewa ko za su karya darajar kudin SEPA ne ko kuma bankin lamuni na duniya FMI zai ba su bashin makudan kudade ne don farfado da tattalin arzikin su kasancewar kasashen nahiyar Afirka ta tsakiya sun ta halaka kawunan su ne ga arbakatun man fetur. Kuma yanzu haka farashin man fetur din ya fadi war wasu a kasuwan duniya. Za ku mu jefa idanu cikin jaridan Kalara anda ta bayyana mana cewar ministan shari'an kasar jamhuriyar Kamaru Laurent Esso ya ji amincewa da kwamitin amintattu waɗanda aka kafa su domin su sasanta rikicin kungiyar lauyoyin bangaren Ingilishi da kungiyar malaman makaranta. Zakomu kamala sharin jaridun namu ne da jaridan Lasien anda ta tsegunta mana cewar kabilan Basa wanda suke gunduman Senegal Maritime sun kalubalanci kungiyar cocin Katolika na kasar ta jamhuriyar Kamaru anda aka sanya musu babban limamin cocin nasu wanda yazo daga kasar Romania kuma sun ce basa bukatansa. Har ila yau jarida ta sake yi mana bayani ne akan cewan yan kasar jamhuriyar Kamaru suna jiran jawabin shugaban kasar ta Kamaru Mr. Biya anda ya saba yi musu jawabi ranar 31 ga watan Disamba na kowane shekara, amma wannan shekaran ana jiran cewar aga ko zai yi bayani ne kan ko zai ci gaba da gudanar da mulkinsa a kasar ta jamhuriyar Kamaru ko kuma zai yi murabus ne, domin yanzu haka yana fama da rashin lafiya na ciwon fitsari da kuma ciwon koda. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaishe ka Muhammad. Mun gode. To bari mu ji ra'ayoyinku kafin mu ji labari a takaice.
Mai magana Hamidu Kalallabo, daga nan Kalallabo a kunin Gudu Mariya, yaran da ke jamhuriyar Nijar. Ina ma gargadi uwayen yara, lokacin wuta a kiyaye da wuta, kuma su yi ma gargadi yaransu kar a yi wasa da askana. Kar a yi wasa da wuta, dukka kowa da kowa masu shan taba su kace wuta, masu shan shayi su ma su kace wuta. Kowa da kowa ina ma gargadi kar a yi wasa da wuta, wuta babu kyau ko kadan. Nawa ra'ayi kenan, daga nan Kalallabuwa kwamin Gudu Mariya, Hamidu Kalallabuwa. Na gode.
Salamu alaikum. DOA Hausa, suna na Muhammad Sani, babbar ranar mai shagulu ke ganin na gasa. Da Allah biyu, ina fata ku san da saƙona da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, Allah ƙara mai albarka. Ina ba shi shawara kamar yadda ya sa aka rufe iyakoki na kuma hana fitowa da shinkafa, domin manoman Najeriya da su neman mafarki abincin da za su ce da ƙasar su hamma su taimaka ma wasu. To haka muke kira gare ya hana fita da man da ake tacewa ana dawo mana da shi a Najeriya domin mu saya mu samu ƙarfinmu mai amfani.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Mushai na garin Garbace da kamar kuma ta bari ja Taraba tarayyar Najeriya. Hakika dangane da nasarar da sojojin Najeriya suka samu na kame kasan bisa, sannan aka buɗe hanyoyi waɗanda da ba a bi, har kuma ya zama da mutanen Maiduguri waɗanda suka tsaurin suka koma Nijar suna dawowa gida, abin farin ciki ne. Fatan mu Allah ya sa wannan lamari ya zo ƙarshe, da fatan Allah mun ji ba jami'an tsaronmu ikon kakkaɓe wannan ta'addanci a Najeriya baki ɗaya, da kuma ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da ƙaruwan arziki. Na gode. Mai magana Aminu Mushai na garin Garbace da kamar kuma ta bali ja Taraba tarayyar Najeriya jami'ar ƙasar Juma.
To ma da lato mun gode. To bari mu je ga shirinmu na ƙarshe, labarin mu a takaice.
Yau Laraba, idan Allah ya yarda, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai gabatar da jawabi akan shirin samun zaman lafiya tsakanin Palestinawa da Isra'ila a ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Prime Minister Japan Shinzo Abe ya nuna alhini a lokacin da ya yi wa Amurka taziyar mutuwar fiye da Amurka 1,400 a lokacin da ƙasarsa ta kai wa Pearl Harbor hari a Hawaii shekaru 75 da suka shige.
Tuma da lato juma'a bude sauki kenan a shirinmu na wannan lokaci, sai can da karfe 4 na la'asar da wato agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Muna fatar mu da muku da wasu sababbin shirye-shirye yanzu kamar da dindika ma'anar sashi hasu murya Amurka musamman ita Juma'a Ali da Solomon Abode ya bada umarni, da kuma injiniya ɗinmu Mr. Charles Hall. Ni ne Ali Mustafa Sokoto nake barin kuta da fatan Allah ya sa mu ƙara sauran lafiya. Assalamu alaikum.